sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 6025 da kuma 16 a jamhuriyar Niger za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani sarauniya fara'a Nomad FM da Lal FM niya sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai a kasar Ghana za iya kama mu a Alpha Radio dake Kumasi a koda yaushe za ku iya kama mu tashar ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau Lahadi 3 ga watan Nuwamba shekarar 2019 Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da farko ga kanan labarai
To Hadiza masu zanga zanga rikin jinin gwamnati a babban birnin Iraki sun toshe manyan hanyoyi a birnin a can birnin Hong Kong kuwa a yau Lahadi ba a shirya wani gagarumin gangami ba Su kuma can a birnin Beirut dubban mutane ne suka fito yau Lahadi don nuna goyen bayan su ga shugaban kasar Lebanon.
Kanan labaran kenan. A jamhuriyar Niger, jam'iyyar NPR ta kuduri aniyar shiga zabubuka da za a gudanar a shekarar 2020 da 2021 da nufin dora dan takararta akan kujerar shugabancin kasar. Sannan kuma har ila yau a jamhuriyar Niger za ku ji yadda wasu matasa a kasar ke kokarin yaki da sauro a yankin da magaram. Muna kuma tafe da idan kwaya ta narke wanda Muhammad Hafiz Baballe ya shirya kuma zai gabatar. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin yadda duniyar ta wani.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Masu zanga zanga rikin jinin gwamnati a babban birnin Iraki sun toshe manyan hanyoyi a birnin. An kuma rufe makarantu da ofisoshin gwamnati a Bagadaza da kuma wasu biranen kasar a yau Lahadi, ranar aiki ta farko a mako a kasar da galibanta musulmai ne, yayin da masu zanga zangar suka hallara kan titina suna neman sauye-sauye a tsarin siyasar kasar. A jiya Asabar masu zanga zangar sun yi gangami inda suka bijirewa matakin da gwamnati ke dauka a kansu. Dubban 'yan Iraki sun taru a filin Tahrir da ke Bagadaza shekaran jiya Juma'a, inda suka gudanar da zanga-zangar kin jinin gwamnati mafi girma tun bayan da aka fara zanga-zangar a watan da ya gabata. A can birnin Hong Kong kuwa a yau Lahadi ba a shirya wani gagarumin gangami ba. Ko da yake gangamin da masu goyen bayan demokradiyya suka yi a jiya Asabar ya kai ga arangama da 'yan sanda, yayin da masu zanga-zangar da ke ci gaba da dagewa a gwagwarmayar su suka yi barna sosai a tashoshin jiragen kasa da gine-gine, suka kuma kai hari a ofisoshin Xinhua wato kamfanin dillancin labaran kasar China. 'Yan sanda sun maidawa masu zanga-zangar martani da feshin ruwa da kuma barkonan tsohuwa, sun kuma kama 'yan gangamin da yawa a zanga-zangar ƙarshen mako karo na 22 da suke yi. To har sai da dai aka kai safiyar yau Lahadi ana ta da zaune tsaye a birnin. Kamfanin dillancin labaran na Xinhua ya ce wasu tsagera sun balla kofofin kamfanin, sun kuma lalata na'urorin sanar da kutse da aka kafe a wurin, sannan kuma sun jefa ƙananan bama-bamai a zauren ofishin. Su kuma a can birnin Beirut dubban mutane ne suka fito yau Lahadi don nuna goyen bayan su ga shugaban kasar Lebanon. Jama'ar sun gudanar da gangami ne a kusa da fadar shugaba Michel Aoun da ke a kudu maso gabashin birnin Beirut. Nuna goyen bayan ga Aoun na nuna adawa da zanga-zangar da wasu 'yan Lebanon suka fara a fadin karamar kasar da ke yankin tekun Bahar Rum a watan da ya gabata, suna neman a yi garan bawul a siyasar kasar da ake nuna wariya. Masu zanga-zangar sun kuma dora laifin cin hanci da rashawa da suka yi yawa sosai da kuma rashin ayyukan ra'ayi al'umma akan gwamnatin kasar. Ko da yake ana sa ran gudanar da zanga-zangar kin jinin gwamnati a yau Lahadi da yamma a tsakiyar birnin Beirut. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Ej
Vijay Calderon babban ma'aikaci ne a wata gonar piya da lemu a kudancin jihar California. Ya bayyana wa kamfanin dillancin labaran Associated Press abin da ya lura game da gobarar dajin da aka yi wa lakabi da Maria a garin Ventura. Ya ce idan wutar ta taso abin mamaki ne. Ya kara da cewa duk aikin da suka kwashe shekara da shekaru suna yi cikin ƴan sa'o'i wutar ta laƙume komai. Gobarar dajin Maria dai ta laƙume eka 10,000 na filaye kuma an dage umarnin da aka bada na kwashe mutane a garin. John Greta, mai gonar da Calderon yake aiki, ya ce ya rasa kusan eka 10 na gonar fiya. Jami'ai sun ce ranar Alhamis din da ta gabata gobarar dajin Maria ta fara a yankin arewa maso yammacin birnin Los Angeles, kuma ta yi wata igiyar wutar lantarki ce ta haddasa gobarar. Igiyoyin wutar lantarki sun taka rawa a gobarar dajin da suka faru a cikin 'yan kwanakin nan. Masu kamfanin samar da wutar lantarki sun ce za su ba da haɗin kai a binciken da ake yi. Ma'aikatar tsaron ƙasar Turkiya ta ce akalla mutane 13 aka kashe a wani harin bom na mota a kusa da wata kasuwa a jiya Asabar a garin Tal Abyad da ke bakin iyakar Siriya daga arewacin ƙasar. Nan take dai babu wanda ya dauki alhakin kai harin, amma ma'aikatar ta dora laifin kai harin akan mayakan kungiyar YPG, wato bangaren kurda wanda ke cikin dakarun Siriya na SDF. Ma'aikatar ta kuma yi kira ga shugabannin kasashen duniya akan su dauki mataki akan 'yan kungiyar YPG. Ma'aikatar ta bayyana ta a matsayin muguwar kungiyar 'yan ta'adda. Dama dai kasar Turkiya na kallon 'yan YPG a matsayin kungiyar 'yan ta'adda, amma Amurka na daukar su a matsayin kungiyar kawance a fadan da suke yi na murkushe 'yan ISIS. Kasar Turkiya ta kwace garin Tal Abyad a watan da ya gabata bayan da dakarun kasar da mayakan kawancen su na Siriya suka kaddamar da farmaki a arewa maso gabashin Siriya akan dakarun kungiyar SDF, biyo bayan matakin da shugaban Amurka Donald Trump ya dauka na janye sojojin Amurka daga yankin.
Maryam Dauda kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To a jamhuriyar Niger, a yayin da jam'iyyar NPR ke bikin cika shekaru 4 a jiya Asabar, jam'iyyar ta yanke shawarar tsayar da dan takarar zaben kujerar shugabancin kasar. Wakilin muryar Amurka a Yamai su nemi mana barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Dubun dubatar magoya bayan jam'iyyar NPR jamhuriya ne suka hallara a ɗakin taro na Palais de Venefie da ke nan Yamai domin murnar cika shekaru 4 da kafuwar wannan jam'iyya, wacce a yau ke matsayin ta 4 mafi yawan kujerun wakilci a majalisar dokokin Niger. Yayin da ɗaya bangare bikin ya kasance wani lokacin fayyace kudulolin da jam'iyyar ta sa gaba, musamman akan maganar zaben da ke tafe.
NPR jamhuriya participera a tous les scrutins à venir et ses candidats aux élections législatives et présidentielles.
Shugaban jam'iyyar Albade Abuba na cewa NPR jamhuriya ta shirya domin shiga zaɓuɓɓukan da ke tafe a kowane mataki, wato na kansuloli da na 'yan majalisar dokoki da na shugaban ƙasa. Saboda haka taron kongre na gaba zai tsayar da komai a game da wannan kuduri. NPR jamhuriya ta yi mubai'a ga dan takarar PNDS Tarayya Isu Muhammadu a zaben 2016 tun a zagayen farko. Saboda haka bayar da sanarwar shigar ta sahun masu zawarcin kujerar shugabancin ƙasa a yau ke ɗauka hankalin jama'a. Mafari kenan na nemi jin ta bakin mataimakin shugabanta Alhaji Alma Umaru.
An yi wa'adi na biyu na shugaba Muhammadu Isu, mun goya mashi baya, Allah ya bashi ikon Niger, 'yan Niger sun zaɓe shi. Yau NPR kamar yadda muka wadi za mu shiga sabon zaɓe shekara 2020 zuwa 2021. Biro politiki ɗin namu mun ce wannan gamin za mu aje ɗan takara ya rage gare mu. Muzo mu tallata abinda za mu saidawa 'yan Nijar, muzo mu kusanta musu menene manufarmu.
Matasa da mata na matsayin jinsuna mafi rinjaye a yawan al'ummar Niger, sabili kenan shugabar matan MPR Jamhuriya Madam Lamido Salamatu Balagoga ke neman haɗin kansu don ganin jam'iyyar ta yi nasara a zaɓuɓɓukan da ke tafe.
Kun ga dai plastin da president kinmu yake ma mata, plastin da president kinmu yake ma matasa, plastin da president kinmu yake ma kowa da kowa. MPR Jamhuriya ce ba take bude, kenan muna kiran kowa da kowa ya zo ya taya mu ayyukan da muka sa gaba. Tsaron ƙasa, security alimentaire, ecole, santé da kuma duka droit de l'homme.
A shekarar 2015 ne Albade Abuba da wasu abokansa suka kafa MPR Jamhuriya, bayan shafa shekaru hudu suna tafka shari'a akan maganar cancantar shugabancin jam'iyyar MNSD. A yau jam'iyyar na da kujeru 17 daga cikin 171 na wakilci a majalisar dokokin ƙasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaishe da Suleiman Muni Barma. Har ila yau dai a jamhuriyar Niger, wasu matasa a wata unguwa dake birnin Damagaram sun kuduri aniyar yakar sauro ta hanyar feshin magani domin rage radadin zazzabin cizon sauro. Ga Tamar Abari da karin bayani.
A wani mataki na yaki da zazzabin cizon sauro, wasu matasa a unguwar Jagindi ta Damagaram sun kuduri tallafa ma al'ummar su, inda suke feshe unguwar da maganin sauro a duk inda makwancin sauron yake.
Wannan abin da ya kai mu wannan taimako, akwai wani wanmu da ya kawo wannan hikima, ya ga ana lokaci ne na masassaru, ana yawan masassaru da sauransu, manya da yara gari da kwashi masassaru, sai kawo idan to duka abin da yake kawo masassaru, wannan sabro ne yake kawo wannan masassaru. Sai ga to me za a yi, sai ce a siyo gora irin wannan wanda ake fesa magani. Ya bada kudin shi aka je aka siyo gora na fesa magani, sannan muka siyo maganin. Yan uwa suka kama duka a fada, za a ce tunda iya fadan mu ne muka zo aka kakkama ake ta fesa maganin. Lokacin da muka fara goran wannan ne dai na fari, aka siyo guda biyu, shika 20-20 muka siyo su, daga baya muka samu wani occasion shi ma muka ƙara sayarwa, sannan muka siyo magani guda ɗaya muka fara gwada.
A cewar jagoran feshin maganin Mamunu Malam Ado, suna yin aikin nasu ne cikin tsari da bin doka.
A gida-gida ne muke yi, tunda da farko gidajenmu muka fara, sai muka ga lalle na yi kenan, daga gidajenmu sai muka ci gaba gaba ɗaya, muka tafi har muka huta daga anguwa ma sosai, an huta daga anguwa ana ta taimaka, kuma har yanzu muna yi sai illa masha Allah kawai. Sai to a anguwa muka tafi muna sallama ne, in muka yi sallama ma masu gida sai mu gaya musu tattare ruwan sha da abinci su rinrife. Muna tambaye uzini, tunda sai mun tambaye uzinin su cewar za mu shigo mu fesa musu magani sauro, ce ma mata su sa hijabi, saboda gidan matan aure ba ka shiga hakanan ba, su sa hijabi su riya fuskar su yanda ya dace, yanda addinin musulunci ya ba da dama, sannan sai mu shiga cikin ban daki da sauran gurare lungu-lungu inda sauro yake zama, duk sai mu fesa.
Tunda dai suka fara wannan aiki, matasan sun ce suna yi ne da aljihunsu, ba wani wanda ya tallafa musu da taimako.
Gaskiya babu inda muka samu taimako, tunda muka fara dai kawai da kudin mu ne muke, har yanzu ma da kudin mu ne, a yau ma na je na siyo magani shi ma dai da kudin mu ne, amma babu wani taimako da muka samu a wajen wani gwamnati ko kuma wata kungiya. To gaskiya abin da zan gaya wa matasa, kar mu tsaya mu jira mu ce sai gwamnati ta yi, saboda mu daure kawai mu kama ma junanmu, masu gidaje 1, 2, 3 kowa ya kawo 100 wance ya kashi ta, mu kama ma juna sai mu siyo maganin. In aka siyo maganin, a siyo goran, a siyo maganin a fesa, mutum ɗaya bai iya ba, amma unguwa matasa in suka gamu duka suna iya yi, don haka duka ana iya gama da magarin da wannan abin. To in aka ce da magarin ta gamu da wannan abin, zai zama to duk wani sauro da yake cikin gari ma an kashe shi. Musamman yanda masu sauron wannan suka yi yawa, gashi nan duk da magarin an kwasa, an je likita abin, akwai ban mamaki, akwai ban tsoro. To yanzu dai unguwar Jagindi ne, amma titi iya gidajen mu, unguwar ta mun dan kare, mun ma shiga wata unguwa a yanzu halin da ake ciki.
Su kuwa mazauna unguwar sun fi kowa gamsuwa da wannan taimako, kamar yadda suke yin bayani.
Duka da fesa magani sosai mai ji daɗi, Allah saka ma yara wannan da fusa'a da suka yi, Ubangiji Allah saka musu da alheri, muna matuƙar godiya. Ina ma da gami za a bambanta da lokacin da ba a feshe-feshe, da ba a fara fesa magani ba. Saburo ya yi yawa, ga sannan lokacin na akwai ruwa na anti-emet ya addabi mutane, amma yanzu sai ka kwanta shiru har sahiya ma a cewa saburo da sahiya shigowa cikin ɗaki babu shi. mu yanzu har mun mamance za a ce da wannan cizon saburo kuma an kun gane ma cikin wannan in shi an aka bambanta ko musassaru sun yi sauki fisabilillahi wannan yara matasa ubangiji Allah saka musu da alheri Allah biya su Allah sa ni wa'ansu an gungowa an guloyi ma wannan su kwaikwayi abin da suke
to lalle wannan initiative ce wanda matasa suka dauka ba tare da mahukunta sun ba ku wani tallafi ko ba gaskiya ba kun dauki initiative wadda take in duka matasa za su dauki wannan initiative ce abin za a samu ci gaba kwarai
a gaskiya wannan magani da ake fesa muna jin daɗin shi saboda saboda ya rage da mu da yaran ma iya zama kai gida amma sai mu kai wani lokaci wani kwari wani saburo duka wani kyankyasa duka an rarraba mu da su wannan abu da ake kokari wallahi na saka da ake yi
wallahi lokacin nan zama muna so mu zauna kage kaman venture ventinar dole mu shiga gida saburo ya dame mu amma tunda Allah ya kawo wannan mutumin ya kawo sokin abin da magani da yake fisa yanzu kage mun muka leka wata ran sai mu kai kare biyu kare uku na dare tunda mu ne mazan unguwai kawai sai mun leka mu ga dare yayi ba don mu da saburo
tama labari daga na magaran taskar VOA
sunana rabba ubangiji makagin rabba
To a gaida Tamar Abari Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC Yanzu agogon mu ya ce karfe 11 da minti 16 na safe ga shirinmu na gaba
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkan mu da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a cikin shirin idan kwaya ta narke wanda ni Muhammad Hafiz Baballake gabatarwa a cikin shirin namu na wannan makon za mu kawo muku hira ta musamman da wakilin mu Nasiru Adamel Hikaye yayi da tsohon ministan matasa da wasanni na Najeriya Barista Solomon Dalong akan ta'ammali da miyagun kwayoyi da matasa maza da mata suke yi ya kuma fara da tambayar sa kamar haka
barista ne ina da abin da ya shafi matasa kan shaye-shaye ko yadda ake shigo da kwayoyi dake bata matasa matasan ma yanzu har da mata suke shiga bumban da maza kenan
to shan kwayoyi da matasa suka same kansu abu ne wanda abun tausayi ne kwarar da gaske domin ai su matasa su ne muke kirji da su domin gobe amma har ka ta lura da shan koyi yana karkashin wata ma'aikata na daban domin akwai wadanda suke da haki na elementar da yara illan shan wayannan koyi da kuma dau matakai wanda suka shiga ciki da nisa a dau matakai a samu za a kai su a yi musu magani da magana domin a cece su amma uwar magana ita ce rashin aikin yi talauci tana da babban illa wanda muke ganin ta a irin halayen da ya kai matasa ga shan kwaya domin mai shan kwaya yana ganin kamar bari ya rabu da damuwa amma ba a rabu da shi na dan lokaci ne ba wai an biya bukata ba to wannan shine yake kai su a ciki to shigar da irin wayannan miyagun kwayoyi a Najeriya domin irin halin da muka samu kanmu kan iyakanmu ba da cikakken tsaro take ba saboda haka ana iya shigar da komai a kasan nan sannan akwai gazawan al'umma al'umma fa ana sanin cewa ga mutumin da nasa da miyagun kwayoyi amma wani lokaci domin yana dan cire 5,000 ya ba su mai anguwa da shugabannin al'umma sai kaga an yi shiru matasan karan kansu wani lokaci masu irin wani miyagun sana'a sukan fidda wayansu yan kumshi suna ba shugabannin matasa wato dan shafa musu zuma a baki suna dan lashewa to ba a duba babban illa da an yi wa al'umma da irin abin da yake nan ba saboda kana kira ga matasa kwa ya dai bambancinta da mutuwa shin za ka mutu a hankali mutuwa na iya zuwa ta hasari ka mutu gabaki takanasa lokaci guda ko kuwa ka yi ciwo amma kwaya zai ɗauki lokaci kaɗan kaɗan kuma dole ya kashe ka ne to saboda haka a guje ta
mana barista watakila ba kaɗan taɓo ma mata ba saboda illar yanzu da take wa ita ce a cikin gidaje mata da ake cewa idan sun gyaru al'umma ta gyaru sun ɓaci al'umma ta samu matsala sun faɗa wannan lamarin
duk abin da ya ci duma ba zai bari a wai ba to saboda haka ba wai in ana maganan kwaya a matasa wai an yi iyaka aka ce a maza ne kada ba ai mata suna da mata sun iya rike asiri kuma sun iya boboye irin wannan abubuwan da saboda haka idan ya mace tana harkan shan kwaya kan doki lokaci kafin ma iyaye su ya sani amma namiji ba zai doki lokaci ba za a gane amma in ya mace ce zai doki lokaci har ma shekaru domin yanayin yadda Allah ya yi su mata suna da hakuri suna iya juriya da abubuwa kuma suna iya boya mu to amma idan kuma har kaman yadda ka fada an samu yayan mu yan mata suna ciki da yawa to an shiga cikin babban bala'i domin komai ta baci in a maza ana iya ce to akwai bege amma idan ta shiga cikin mata to an gama da al'umma domin ko a dokokin duniya akwai sashi da tace mace ita ce al'umma ana misali idan ka dauka aure bituriya ka kawo ta Nigeria idan ba ta so ya yanka su ji yarenka ko Hausa haka a Nigeria ba za su yanka sai da su yaren Turanci kuma za su yi shi da harshen uwan to saboda haka mace ita ce tushen al'umma shi yasa dokokin duniya sun kare su idan ana yaki ba ka iya taba mace abinda ka in ka kaiwa mace hari a lokacin yaki to ka za a yi maka hukuncin laifin kisan kare dangi don haka dole kowane hukuma karanan hukumomin jami'an tsaro a sa ido a kan yan makaranta sali na malamin makaranta su ma suna da haki su sa ido su lura wani irin hali ne yara suke ciki don wayannan mutane sun aikin su alhamdulillah
a cikin abin da ka faɗa ya nuna akwai illa ta cin hanci da rashawa da ke yaɗa ma kwayoyin nan amma ba kai ƙarin haske sosai ba
so shi cin hanci da rashawa abu ne wanda muka gaje shi a Nigeria ta yi kakatutu a harkan gwamnati a harkan tsaro a harkan magani a harkan sifiri da komai da komai ba ka iya samun adalci ba sai dai an ba da cin hanci don haka wannan shi ya sa muka dora da maran yaki da shi yana fama amma duk wanda in Allah ya toni asirin shi aka samu to mu namu gudumawa ne za mu kawo na asirin shi daga yakin kuma a gudanar da shi a gaban kuliya to amma kada manta da irin abin da al'ada na iya yi daga cikin wayan abubuwan wato al'adunmu fa su makaran kansu suna da wani irin mummunan ɗabi'a ne in an kama barawa yanzu sai ka je mutane suna cewa a gafarta masa a yi tunda ya ce ya tuba a bar shi kuma idan an bar shi din gobe zai kara to mimincin doka shi ne a yi ma mutum hukunci domin gobe kada ya kara to saboda haka irin waɗannan a kodin su al'adunmu da suka ba da suka dorawa irin wayannan abubuwan gindi amma hakkin da muke da shi shugabanni shi ne dole a ci gaba da magana kuma tabbatar cewa hukumomi suna aiki domin me duk wanda aka ba shi gashin masaran makawa dai ba zai rabu da waka ba domin in makawa ya ji shiru to killa an fara cin masaran sa kenan
Barista Solomon Dalan kenan tsohon ministan matasa da wasanni na Najeriya masu sauraro anan zamu dasa aya a wannan shirin sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin bakon namu Barista Solomon Dalan da kuma wakilin mu Nasiru Adamu El Hikaye da ya hirar da shi sai kuma Julie Leathers Gresham da ta hada mana sauki kuma ta bada umarni Ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email. Sakon na farko a yau ya fito ne daga Abubakar Kawo Girgir inda ya ce hakika muna jinjina da yabo ga hukumar EFCC bisa babban kamun da ta yi na shugabannin kananan hukumomi 16 a jihar Kwara da zargin su da yin sama da fadi da miliyoyin kuɗi muna fatan za a gudanar da kokarin bincike domin tabbatar da zargin da ake musu domin dai wannan bincike ne kadai zai iya gano hakan sai kuma ga sako daga Hajiya Gambo Mamman Gusau Zaria shugabar kungiyar muryar talaka ta kasa inda ita kuma ta ce assalamu alaikum muryar amurka a yau ina kira ga masu mulkin kasar nan da su ji tsoron Allah su kyautata rayuwar talakawan tarayyar Najeriya ya kamata ku sake batar yadda kuka rufe mana bodonin kasar nan duba da yadda wannan rufewar ta fara saka rayuwar talakawan kasar nan cikin wani sabon tsananin kuncin rayuwa to ga kuma sako daga Sani mai langelange yalwa yauri da Aliyu Usman taka lafiya inda su kuma suka ce assalamu alaikum VOA Hausa muna tare da malamin addinin Najeriya dake kira da a sake duba batun gidajen mari da ake yi wa daren mukiya saboda zargin cin zarafi da musgunawa ganin cewa ba a taru aka zama daya ba da fatan Allah ya sa a dace amin ga kuma sako daga gwani manajan bulo da masak da kaka Alhaji Bukar Gusuma da masak inda su kuma suka ce salam VOA Hausa dan Allah ku ba mu dama da mu yi yabo da jinjinawa zuwa ga mai girma gwamnatin jihar Borno wato Baba Gana Umar Zulum a bisa kokarin da yayi na zuwa garin Damasak ya rabawa talakawan shi buhunan abinci hakika abin murna ne da farin ciki Allah ya sa sauran gwamnoni su yi koyi da shi amin mun kuma samu sako daga Aminu Adamu Malam Madori da Ali Ubali Malam Madori da kuma Hafsat Usman Malam Madori duk a jihar Jigawa su kuma suka ce assalamu alaikum VOA Hausa muna yi wa dukkanin ku ma'aikatan ku fatan alheri dan Allah ku ba mu dama mu yi tsokaci akan batun janyi haramcin aiki na wasu kungiyoyin agaji a yankin arewa maso gabashin kasar mu ta Najeriya hakika hakan yayi daidai to amma akwai bukatar gwamnati ta sa ido sosai akan yadda suke gudanar da aikin su yanzu kuma sai sakon mu na karshe daga Usman Kasim Kiringim na arewa mazaunin kasar Libya tare da magaji soja Kiringim na arewa da kuma Sani Diga dan jihar Maradi sai kuma da Muhammad Dini Tamsuwa dukkan su ƴan ƙasar ta Jamhuriyar Niger su kuma suka ce assalamu alaikum gidan rediyon Amurka da fatan ma'aikatan ku suna cikin koshin lafiya dan Allah ku ba mu dama domin mu nuna farin cikin mu dangane da tattaunawar da bangarorin siyasar ƙasar mu Niger suka yi dan warware rikicin siyasar da takeici takeicinyewa a ƙasar mu ƙarshe muna addu'ar Allah ya kawo mana zaman lafiya da fadin kai a ƙasashen mu baki daya amin summa amin mun gode VOA Hausa to madalla mun kuma gode da sakannin ku ku ci gaba da aika mana da sakanni yanzu kuma ga wannan sakon kafin mu kammala shirin ga Maryam ta dawo da takaitattun labarai takaice masu zanga-zangar kinjinan gwamnati a babban birnin Iraki sun toshe manyan hanyoyi a birnin an kuma rufe makarantu da ofisoshin gwamnati a Bagadaza da kuma wasu biranen kasar a yau Lahadi ranar aiki ta farko a mako a kasar da galiban ta musulmi ne yayin da masu zanga-zangar suka hallara akan titina suna neman sauye-sauye a tsarin siyasar kasar a can birnin Hong Kong kuwa a yau Lahadi ba a shirye wani gagarumin gangami ba ko da yake gangamin da masu goyen bayan demokradiya suka yi a jiya Asabar ya kai ga arangama da ƴan sanda yayin da masu zanga-zangar ke ci gaba da dagewa da gwagwarmaya suka yi barna sosai a tashoshin jiragen ƙasa da gine-gine suka kuma kai hari a ofisoshin Xinhua wato kamfanin dillancin labaran ƙasar China su kuma can a birnin Beirut dubban mutane ne suka fito yau Lahadi don nuna goyen bayan su ga shugaban ƙasar Lebanon jama'ar sun gudanar da gangami ne a ƙasar da fadar wato a kusa da fadar shugaba Michel Aoun da ke kudu maso gabashin birnin Beirut
Nuna goyon bayan ga awan na nuna adawa da zanga-zangar da wasu 'yan Lebanon suka fara a fadin karamar kasar da ke yankin tekun Bahar Rum. A watan da ya gabata suna neman a yi garan bawul a siyasar kasar da ake nuna wariya.
Thomas Sauraro baki daya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Leonard Tahilu da ya hada shirin sai kuma engineer namu na yau John Dryden ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Zewa.